Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 19 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labarai.
To Hadiza ga kanin labaran. Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗi jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar kasar Iran da ke tsakanin kasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu. Sakatirar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare. Kotun kolin Isra'ila ta yanke hukunci cewa dole Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kori babban na hannun damansa daga sabuwar majalisar ministocin kasar.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji tattaunawar wakilinmu Umar Faruk Musa da wasu masu sharhi kan sha'anin tsaro game da dala biliyan da shugaba Buhari ya ce ya kashe domin kwato wasu ƙananan hukumomin jihar Borno daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sannan kuma a yayin da makonni kalilan suka rage a gudanar da babban zabi a Najeriya, Majalisar Dinkin Duniya ta bayar hukumomin kasar tabbacin goyen baya domin samun sahihin zabe. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, Alheri za ta shigo mana da shirin ta domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar kasar Iran da ke tsakanin kasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Panjgur da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan. Sanarwar ta ce 'yan ta'addan sun yi amfani da kasar Iran wajen kai harin kan ayarin motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar kasar. Sanarwar ta kara da cewa an bugaci bangaren Iran da su farauto 'yan ta'addan da ke gefensu na kan iyaka fiye da kilomita 900. Nan take babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Ofishin jakadancin Iran da ke Islamabad ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai kan sojojin Pakistan. Ta'addancin abu ne da yake damun Iran da Pakistan. Ofishin jakadancin ya ce lamarin yana barazana ga dukkan kasashen biyu. Wani jirgin helikwafta da ya hatsari jiya Laraba a wajen babban birnin kasar Ukraine ya kashe akalla mutane 14, ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirsky da wasu manyan jami'ai ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a Brabari, wata unguwa da ke gabashin take gabas da Kiev. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilan da ya sa jirgin helikoftan ya faɗo a lullumin hazo da safiyar jiya ba. Ko hatsari ne ko kuma yana da alaƙa da yaƙi, ko da yake a baya-bayan nan ba a samu rahoton faɗa a yankin babban birnin ƙasar ba. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin wani saƙo da ya wallafa a Telegram cewa ya umarci hukumomi su binciki dalilan da suka haddasa hatsarin. Zelensky, wanda ke magana ta hanyar faifan bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya a Davos na ƙasar Switzerland, ya ce hatsarin yana da alaƙa sosai da yaƙi da Rasha, inda ya ƙara da cewa yaƙin yana da fuskoki da yawa, ba wai a fagen yaƙi kaɗai ba. Zelensky ya kira hatsarin da mummunan tashin hankali, ya ce ana ci gaba da tantance adadin waɗanda suka mutu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwa da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa a tsakanin manyan kasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Da take magana da manema labarai a farkon tattaunawar tasu, Yelin ta ce duk da akwai bangarori da suke da sabani, kasashen biyu na da alhakin tafiyar da bambance-bambancensu da kuma hana gasa daga zama wani abu na kusa da rikici. Liu ya ce China a shiga take ta yi aiki tare da Amurka don ci gaba da tattaunawa da musaya da neman matsaya guda. Ganawar ido da ido da Yelin da Liu ita ce haɗuwa da wasu manyan jami'ai suka yi tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban China Xi Jinping a Bali na ƙasar Indonesia a watan Nuwamba bara.
Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewar gwamnatin tarayya ta kashe dala biliyan ɗaya domin kwato wasu ƙananan hukumomin jihar Borno daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Shugaban Buhari ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake karɓar lambar girmamawa a ƙasar Mauritania. Ganin yawan kuɗin da kuma irin matsalolin tsaro da ake fuskanta har yanzu, Malam Mamun Sale, mai sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya, na ganin cewar kulliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, kamar yadda ya shaida wakilinmu Umar Faruk Musa a Abuja.
Inda za a kashe har dala miliyan 1,000,000, ashe yaki da ta'addanci a Najeriya ya ci biliyoyi da yawa na dalolin Amurka, kuma har yanzu ba saniyan da ake so ba.
Amma shugaban Buhari ya nuna cewa an saya kayan yaƙi, makamai da dai sauran bukatu na wannan yaƙin daga ƙasashen waje, musamman Amurka. Ba ganin watakila kayan yaƙi ne yake da tsada, ba wai a yawan kuɗi kawai ya kamata a duba ba.
To gaskiya abinda ake ta baba, mutan ƙasar ke ta baba shi ne, kan shugaban Buhari ya hau ya ce shi yanzu zancen cewa dinga kwanci da su makamai daga waje ana kawo Najeriya ta kau. Shi ne sai tsakanin gwamnati da gwamnati a kawo Najeriya ya amfani da shi wajen yaƙi da ta'addanci. Amma duk muddin za a ba 'yan kwangila aiki su so makamai, to tabbas za su kara nasu riba a ka, kuma ba lalle ba su so sabbi kau, za su iya sayo wanda aka musu kwaskwari ma a matsayin sabbin.
Amma wannan matsalar yanzu ta bazu zuwa sassa na Najeriya, inda ta'addanci ya katutu a arewa maso yamma da arewa ta tsakiya. Kuɗin ne ba a sa ba masu yawa gurin, ya sanya ba a samu nasarori kamar yadda aka samu a yankin Borno ɗin ba ne, ko me kake gani?
Matsalar ba wai kuɗin da aka kashe ba ne, a'a, akwai almundahana da aka yi wajen kuɗaɗen makaman nan. Sai da binciki gwamnatin da ta gabata, ita ma gwamnatinsa tana fama da irin wannan matsala na almundahana, saboda manyan kwamfanoni da nada ya kyauta a ce an bincike su, wannan kuɗaɗe da aka dunguza musu kamar yadda yake faɗi ba taba samu gwamnati ba ta ba sojoji kuɗi kan gwamnatinsa.
Malam Mamun Sale kenan, mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Shi ma Ahmed Zakari, mai sharhi kan al'amuran tsaro, ya yi tsokaci akan wannan makudan kuɗaɗe na dala Amurka miliyan 1,000,000 da shugaban Buhari ya bayyana cewa an kashe domin kubutar da ƙananan hukumomi da ke hannun 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabacin Najeriya, inda yake cewa
a nawa ra'ayin zai iya cewa daga lokacin da aka sallami hafsoshin sojoji waɗanda da suke kulawa da al'amuran tsaro zuwa yanzu, za mu iya cewa an samu ci gaba ƙwarai wajen tabbatar da zaman lafiya a arewa maso gabas. Wa'innan local government da shi shugaban ƙasa ke magana ba sabuwar magana ba ne, duk ɗan Najeriya ya san cewa akwai lokaci da 'yan ta'adda Boko Haram suka rike local government a jihar Borno har kusan local government guda 7. To yanzu za mu iya cewa lallai local government ɗin nan an karɓe su daga hannun 'yan ta'addan nan. Sannan kuma abinda aka yi, idan mutum ya yi la'akari da irin makaman da waɗannan 'yan ta'addan suke aiki da shi, da kuma irin kuɗaɗe da suke samu na taimako, wanda Allah kaɗai ya san daga ina suke samun wannan taimakon, za mu iya cewa dala 1,000,000,000 da shi shugaban ƙasa yake cewa an kashe ba zai zama abin mamaki ba, saboda idan ka lura za ka ga cewa an sayi jirage, kuma da waɗannan jiragen aka samun galaba a kan waɗannan mutane, waɗannan hafsoshin sojan suka sauka, don su kam banga wani abin da suka ta uka ba da kuɗaɗen da aka yi ta ba su.
Umar Faruk Musa, murin Amurka a Abuja, Najeriya.
Tattaunawa da wakilin Umar Faruk Musa kenan da wasu masu sharhi kan lamuran tsaro. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
wata babbar jami'ar diplomasiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattauna da ministan harkokin wajen Taliban mai mulki a ƙasar Afghanistan domin isar da damuwar ƙasashen duniya kan hada mata aiki, karatu da rayuwar yau da kullum da ta shafi hulɗa da jama'a. Mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Amina Muhammad, mace mafi girman mukami a majalisar, ta isa birnin Kabul, babban birnin ƙasar cikin dare, a ƙarƙashin jagorancin wata babbar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ziyarar ta tana zuwa ne a kusan wata guda bayan da 'yan Taliban masu kishin Islama suka tsaurara matakan murƙushe matan Afghanistan, inda suka umarci galibin mata ma'aikatan ƙungiyoyi masu zaman kansu da su dakata da zuwa aiki har sai baba ta gani, da kuma hana 'yan mata zuwa jami'o'i. Hanin na baya-bayan nan ya janyo fushi a duniya tare da yin kira da a gaggauta janye wannan hanin. Amina Muhammad ta shaida wa ministan harkokin wajen ƙasar Amerikan muttaki a taron jiya Laraba cewa ta kai ziyara ne da nufin shaida halin da ake ciki da ma isar da saƙon gamayyar ƙasashen duniya game da damar mata na samun ilimi da aiki, a cewar jami'an Taliban. Kotun kolin Isra'ila ta yanke hukunci cewa dole ne Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya kori babban na hannun damansa daga sabuwar majalisar ministocin ƙasar. Hukuncin da aka yanke a jiya Laraba ya baiwa shugaban Isra'ila damar fuskantar rikicin ƙawancen da ke ƙara ruruwa kan ƙarfin kotuna. Babbar kotun ta yanke hukuncin cewa Aryeh Deri, shugaban jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta Shas, kuma wanda ya daɗe yana ƙawance da Netanyahu, da ba zai iya zama minista ba bayan da aka same shi da laifukan haraji a shekarar da ta wuce, kuma kotu ta sanya masa sharuɗa bisa kan cewa wani jami'i zai sanya ido a kansa a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar amincewa da laifin. Hukuncin mai tsauri da ake sa ran zai zo a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da fuskantar sauye-sauye a tsarin shari'ar ƙasar. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da makonni kalilan suka rage a gudanar da babban zaɓe a Najeriya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa hukumomin ƙasar tabbacin goyon baya domin samun sahihan zaɓe. Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauke da rahoton.
Peaceful elections in Nigeria send a clear positive message to the rest of the region.
Gudanar zaɓe cikin lumana a Najeriya na aika sahihi kuma muhimmin saƙo ga nahiyar Afirka da sauran sassan duniya. Kalaman Madam Giovanni Biha kenan, wakiliya ta musamman ga sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Afirka da yankin Sahel, a wurin rantsuwar kiyaye doka da oda da 'yan takarar gwamnan Kano a jam'iyyu daban-daban suka yi a Kano.
In close collaboration with the NPC, ECOWAS Commission and the African Union, the UN.
Ta kara da cewa yayin da take aiki tare da kwamitin zaman lafiya na Janar Abdulsalami Abubakar da hukumar kula da ayyukan kungiyar ECOWAS ta kasashen nahiyar Afirka ta Yamma da kuma kungiyar tarayyar Afirka, Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa hukumomin Najeriya tabbacin goyon baya ta wajen tsarawa da gudanar da sahihin zaɓe da zai karɓu ga kowa da kowa.
In organizing general elections that are peaceful, credible and transparent.
Malam Garba Muhammad Lawal da ke zaman sakataren ofishin Kano na hukumar zaɓe ta Najeriya INEC, wanda ya wakilci kwamishinan zaɓe na Kano, na cewa
za mu ci gaba da ƙoƙari da tabbatar da yin zaɓe na gaskiya mai karɓuwa kamar yadda muka saba. Saboda haka muna ƙara godiya ga su wannan kwamiti na zaman lafiya da suka gayyato wannan 'yan takara, suka zo suka ƙara tabbatar mana da cewa duk abubuwan da za su yi za a yi cikin lafiya. Mu kuma muna alkawari ga dukkan mutanen jihar Kano cewa za mu yi aikinmu a bisa doka da oda kuma da gaskiya.
Kimanin ayoyi 12 ne kundin yarjejeniyar ya kunsa, kuma aka karantawa ɗan takarar suka ji gabanin surar taɓa hannu wadda ke tabbatar da amincewarsu.
I agree to support and cooperate with all institutions of government including INEC.
Na amince tare da yin alƙawarin cewa zan tallafa hukumomin gwamnati, musamman hukumar zaɓe da jami'an tsaro, wajen gudanar da ayyukansu. Na daƙile duk wani yunkuri da zai kawo cikas ga zaman lafiya a Kano a yayin zaɓe ko bayan fitar da sakamakon zaɓe. Kin dai hukumar 'yan sanda ta ce ba za ta saurara duk wani ɗan takara ba ko kuma magoya bayansa ba da suka ƙi mutunta wannan yarjejeniya.
Wannan takarda ce da suka sa hannu na tabbatar da cewa an yi komai lafiya. Duk wanda ya kauce hanya to ko shakka babu za a gudanar da bincike. Duk wanda fa bincike ya biyo ta kansa to fa aikin mu zamu.
SP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan kakakin rundunar 'yan sandan Kano. Rabaran Faza Atabar Kindo da wakilci shugaban kwamitin zaman lafiya na ƙasa Janar Abdulsalami Abubakar ya ce za su saka ido sosai akan 'yan siyasa.
Aiki ba ta kare ba, za mu bi hankali da hankali mu ji a lokacin da suna tafiya a kauyuka su nemi zaben mutane wani irin maganganu suke yi, suna zagin juna ko babu. Idan mun ga waɗannan abubuwa suke faruwa dole a kira hankalinsu. In kuma har wata tashin hankali ta tashi to wannan hannun da suka sa yau akan takarda za a yi amfani da ita kamar sheda ne a kotu.
Yanzu dai wannan kwamitin zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar ke shugabanta ya jagoranci rattaba hannu a kan yarjejeniya a tsakanin 'yan takarar gwamna a 15 daga cikin jihohin Najeriya 36. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka ba rokika don ka hoyi ba.
Muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa, su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana daga mana hankali.
A matsayina na matashi ina buƙatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati. Na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro.
Abinda nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa, abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan Najeriya a halin yanzu shine babban zaɓe da ake shirin gudanarwa a ƙasar a matakan jihohi da kuma gwamnatin tarayya. Batun da kamar kowace shekara zaɓe al'umma ke bayyana fatan samun ingancin rayuwa ko kuma sauyi. A yau shirin domin iyali ya nemi jin abin da jama'a ke so shugabannin da za a zaɓa su sa gaba idan aka zaɓe su domin samun ingancin rayuwa da kuma ci gaban iyali.
Sunana Balkisu Umar, Umar Lida daga Zinariya C. Muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa, su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana daga mana hankali. Domin yaro yanzu dan karami dan shekara 9 sai kaga ya zama dan shaye-shaye. Barin area mu nan muna fama da damuwan yara yan shaye-shaye. Idan yaro yayi shaye-shaye sai kaga yana tunani a bari maman shi ma yana bubbuɗe mata ido. Saboda mini wallahi rashin kuwai kula ne da mu da 'ya'yanmu da ba a yi gaskiya tsakani da Allah. Shi ne muke so da Allah, muna roƙon gwamnatin nan tamu mai albarka a taimake mu, mu iyayen yaran nan a taimake mu, a taimake 'ya'yanmu. Ga makarantun nan wani ma bai da yanda zai biya school fees na makaranta. Kin ga kamar ni ina yin sana'a don biya ma yara na makaranta, saboda babansu bai da ƙarfi. Mu ba zai ce mishi dole sai ya nema ba, zan sa shi je yayi sata, zan sa shi don ce mishi in an sa wa dam to ni na kama sana'a, ina harkoki na, in yi wani kama nan in kama nan, don ni har nayi wanka saboda biya yara na makaranta, saboda asirin mu ya rufu daga ni har mai gidan nawa. To shi ne muke so da Allah a taimake mu mu mata. A taimaka mana shi yasa muke kokarin mu mu dan tsindin mu cikin siyasa nan mu gani a dan yi da mu saboda ƴaƴanmu na gaba su samu ilimi mai albarka mu mu samu rayuwa mai amfani. Allah kuma ya shirya mana yaran mu. A taimake mu da Allah.
Angela Lami dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan a Southern Zone. Har karshe ma ba ma iya samun baki saboda maganan insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a Southern Zone. Ba dama ka je ka dantsar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba. Amma gaskiya matasa sun karbi wannan abun sun sa a cikin aljihunsu kaman sana'a. Ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki bane ko menene. Zaka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki. Sun je sun samu abokanai bad friends su sa su a cikin wannan halin. Abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne. In ba haka ba ki je ki sayar da doyan ki bare ki da gida ki bacci ba. Ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida. So roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da dan taimake tallan yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko wadannan ababen zai dan rago don gaskiya har mun kace zaka je Southern Zone ne za ta ce kun dawo don magana insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya yi bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wurin uraren mun nan don gona kidi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe 6 yayi ko wani so ya koma daki kana daki din ma ba ka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya dora ma mai cici damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga wadannan ababen zai dan rugo roko na kenan ma gwamnatin da za ta samu shiga
sunana Hajiya Barira Muhammad muna tare muna zaune da ƴaƴanmu ga su nan suna nan kace-kace a gari ba aikin yi wayansu ma sun gama makaranta wayansu ma suna da degree sai ƙarya sai a ce za a daukan mana ƴaƴa aiki amma ba abin da ake musu gaskiya na farkon abin da ya kamata su taimaka wa makaranta akan karatun yara domin yara muna buƙatar yaran mu duk suna zaune yawanci a gida talauci ya hana mu mu samu mu biya ma ƴaƴayen mu kuɗin makaranta da wanne da tsadar abinci mutum zai ji ko mutum yana da yara sun kai 10 zai iya biya musu makaranta dole yaran nan ga su nan suna table a titi ana kallon su kaman ba manya a gari kaman ba mu da shugabanni karshe yaro idan ya girma sai kawai kuji yana cewa ni ba wanda ya taimake ni saboda haka ba wani babba abin da yake gani kenan a cikin rayuwa saboda ya tashi a cikin wahala ya girma a cikin wahala manya masu motoci makota ma basu ma yi taimakon ba suna ganin ɗayan namu suna yawo a cikin anguwa babu wanda zai ce tunda ni ina da rufin asiri Allah ya min rufin asiri makoci na ga ƴaƴan shi nan suna ta bol a anguwa ba wanda zai ce bari in dauki guda ɗaya in dinga biya mishi makaranta to dan haka muke addu'a muke kuma roƙon Allah kuma za mu tsaya da kafafuwan mu mu jajirce mu zaba kuma muna sa rai Allah zai taimake mu a cikin al'amarin mu
sunana Philip Nanpon Sambo ina aiki ne a Barkin Ladi a matsayin Youth and Sports Secretary
me kamata a ce in ƴan takarar nan sun ci zabe ko da ma wane ne su yi ma matasa
kin ga na daya kin ga kaman Youth Acquisition Center wadin koyan sana'ai kenan akwai su da yawa ba suna babu ba akwai su amma kayakin da ya kamata na anai a zo a sa duk matasa zo su aikin kin gan babu kin ga zan gina youth center ko action center amma ba sa kayan aiki ba to me amma nan so a sa kayan aiki kuma a gyara su muhimmancin in zan sun yi wannan koyan aikin ga amma za su samu a karshe kin ga zai taimaka na daya kenan na biyu idan sun samu matasan da suka aiki ai sun yi domin suna son cin gaba ne sai ku duba ku kansu me ne damomin su me ya kamata a yi musu don su ma wata rana ma su ce eh nayi kokari sai ka kira su ka zo da su ku yi hira da su su ga maka damomin su dan sai ka zaba wanda ka ga zaka yi kai sai ka yi musu kaga wannan sun ganka za su baka daraja kuma za su san cewa eh sun ci murin zabe da suka yi
A matsayina na matashi ina bukatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati. Shi na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro, domin matashi ya samu tsaro zai iya samun kwanciyar hankali da zai iya nazarin neman abin da zai tafiyar da rayuwarsa ba sai ya tsaya jiran gwamnati ta bashi aiki ba. Na biyu shine tattalin arziki. Idan gwamnati za ta bunkasa tattalin arziki ba yoyo a ce dala ya hau ba, dala ya sauka, in za ta iya zauna ta gyara tattalin arzikin nan, a matsayina na matashi zan ji dadin tafiyar da rayuwana. Na uku shine harkokin noma. Idan gwamnati za ta bunkasa harkar noma, domin duk kasar da take ciyar da kanta abubuwa zai zo mata da sauki. Na hudu shine fannin ilimi. Ina so gwamnati a gyara fannin ilimi, domin aka samu matasa suna da ilimi zai rage gudanar da miyagun ayyuka. Na biyar yana karkashin inganta tattalin arziki ne. A matsayina na matashi ina roƙon jami'an gwamnati da sauran 'yan siyasa su riƙa janyo mu matasa suna dora mu akan harkokin su da suke yi, kuma aiki ya fito ba sai a ce sai dan wane da wane ba, ba wai sai ka ji ana dokan ayyuka a sirrince ba, a dinga budawa ƴaƴan talakawa su ma su dinga samu.
A matsayina na uwa, gaskiya abubuwa da dama da mu iyaye muke so gwamnati da za ta iya mana, musamman yanzu abin da ya tunkaro mu na karawa karatun jami'a kuɗi, wanda a gaskiya mu iyaye muna ganin mu da ba mu da ƙarfi, kamar ana nuna mana cewa ƴaƴan mu fa ba za su yi karatu ba. To gaskiya wannan abu yana ci mana tuwo a ƙwarya, domin muna fama ma a wannan marar da abin da zaka ci da lafiya, sannan babu abin yi, sannan samun yayi karanci, abubuwan rayuwa yayi tsada. To da wanne bawan Allah zai ji? Gaskiya wannan karin kuɗi da aka yi mana in so samu ne a mayar da shi yadda yake, a da din ma yadda yake, watakila zaki ga 50,000 100,000 to da yaya ake kwagwagwa da za a je a samu balantana yanzu a biyaninka so 200 ma? To muna fata gwamnati za ta duba wannan.
Sunana Halliru Abdullahi Maraya, tsohon mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara akan harkokin addinin Musulunci. Abinda nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da zamu shiga matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro. Da yawa iyaye mun rasa ƴaƴa, mun rasa mata, mun rasa maza sanadiyar rashin tsaro dake addaba kasar nan. Misali, yanzu a yanzu an rasa wajen mutane 53,418 a wajen shekara 7 da wata 7 da wannan gwamnati take mulki. Saboda haka ya kamata a sa tsaro a gaba, sannan kuma bayan haka a dauki mataki wajen ganin cewa kungiyar malaman jami'a ta kasa bata kara shiga yajin aiki ba, domin babu shakka rashin ilimi ga al'ummar kasa shike haifar da matsanancin talauci. Allah ya sa za a ji kuma a yi amfani da abin da muka bayar shawara.
Kadan kenan daga cikin dimbin matsalolin da suka addabi al'umma a Najeriya da suke hankoran ganin shugabannin da za a zaba sun shawo kai. Batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai a cikin shirin Biiznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji da kuma Halima Abdurra'uf da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. Sai ko mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana, mu nufi kasar Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kun faɗi ko kan faɗi?
Faɗi haba.
In yi shuru ko in yi magana?
Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a manfa a taƙaice.
To Hajiza, ga labaran a taƙaice. Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga ɓangaren kan iyakar ƙasar Iran da ke tsakanin ƙasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu. Sanarwar da rundunar soji ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Panjgur da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan. Sanarwar ta ce 'yan ta'addan sun yi amfani da ƙasar Iran wajen kai harin kan ayarin motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar ƙasar. Wani jirgin helikwafta da ya yi hatsari jiya Laraba a wajen babban birnin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane 14, ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirsky da wasu manyan jami'an ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a Brabari, wata unguwa da ke gabas da Kiev. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilan da ya sa jirgin helikwaftan ya faɗo a lullumin hazo da safiyar jiya ba, ko hatsarin ne ko kuma yana da alaƙa da yaƙi. Ko da yake a baya-bayan nan ba a samu rahoton faɗa a yankin babban birnin ƙasar ba. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwan da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa tsakanin manyan kasashen duniyar biyu masu karfin tattalin arziki.
Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ne ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.